This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, da fatan ana gudanar da harkokin ibada lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata, 26 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, ƴan gubarmaya Rashawa na gargadin yuwar shugaba Vladimir Putin ya fake da harin da aka kai a birnin Moscow wajen ci gaba da kama karya. Jami'an gwamnatin Pakistan sun ce jami'an tsaron kasar sun kashe ƴan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin saman kasar. Sannan Rasha ta kai hare-hare a birnin Kyiv na kasar Ukraine a karo na uku cikin kwanaki biyar jiya Litinin, yanda ta jikkata wasu mutane.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya ce ɗaliban makarantar kuriga da aka kubutar da su bayan kwashe kwanaki 16 a hannun 'yan bindiga su 137 ba 287 kamar yadda ake yadawa ba.
Dukan mu 138 ne, amma mu 137 muka dawo.
Sai ne Allah
ya yi ta? Eh, malamin mu Allah ya yi da zuwa a can.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sakkwato, wanda yau shirin shi ma zai duba wannan batunin na batun kubutar da ɗaliban makarantar kuriga a jihar Kaduna. Muna kuma dauke da sakon watan Ramadana daga bakin Malam Muhammad Khamis Halim na kungiyar Aikodes a birnin Accra, Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da masu da fatan masu azumi, kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran, kungiyar ta'addancin nan ta ISIS shiyar Khorasan ta fitar da wani bayani da harshen Pashto jiya Litinin mai yaba harin nan da aka kai ranar Juma'a kan wani dandalin nishadi da ke birnin Moscow na kasar Rasha. Tana mai yintar da gwamnatin Afghanistan karkashin kungiyar Taliban saboda kokarin da take yi na kulla dangantaka da Amurka da Rasha da China da dai sauransu. An wallafa bayanin mai shafuka 30 a kafafen sada zumunta, an kuma tura ma 'yan jarida jiya Litinin din. To amma bata dau alhakin kai harin na birnin Moscow ba, a maimakon haka ta mai da hankali ne kan cicaka da kuma yamba a ma gwamnatin Afghanistan karkashin Taliban, wadda tun da dadewa ta kasance abokiyar gabar ISIS. Kungiyar ta ISIS shiyar Khorasan, wadda ake kuma kira IS Khorasan ko ISKP, ita ce kungiyar ISIS ta matakin yanki a wajen, don haka bangare ne ga uwar kungiyar ta ISIS wadda ta dau alhakin kai harin na ranar Juma'a wanda yayi sanadin mutuwar mutane 137. A halin da ake ciki kuma, ƴan gwagwarmaya Rashawa na gargadin cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fake da kai mummunan harin nan da aka yi a dandalin nishadin nan na Rasha, ya dada mallaka ma kansa iko tare kuma da dada takura jama'a. Gaskiya yadda wannan gwamnatin ke fakewa da batun ta'addanci na bani tsoro, a cewar Evgenia Karamurza, wata yar rajin kare haƙƙin dan adam kuma matar wani dan adawar siyasa da ke daure mai suna Vladimir Karamurza, da take bayani ga manema labarai a birnin Geneva. Evgenia ta yi gargadin cewa Putin fa na iya amfani da kai mummunan harin nan da aka yi ranar Juma'a a ta bakin ta ya shiga kai hare-hare babu gayar babu dalili kan makwabtanmu. Jiya Litinin, jami'an gwamnatin Pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin sama a lardin Baluchistan mai fama da matsaloli. Wani jami'in tsaro ya gaya ma muryar Amurka cewa an bankaɗo tare da gaggauta dakile harin wanda 'yan tawaye suka kai cikin dare a Tarbat, wata gunduma da ke lardin Baluchistan mai fama da rigingimu. An shawo kan al'amarin. an gama da dukkanin muharan abinda jami'in na gwamnatin Pakistan ya gaya wa muryar Amurka kenan bisa sharadin saka sunansa saboda bai da hurumin yin magana da yan jarida yace aran gamar bata yi illa ga jami'an tsaro ba
an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna Malam Ubasani ya karbi daliban makarantar kuriga da aka kubutar da su bayan kwashe kwanaki 16 a hannun yan bindiga gwamnatin ya dage cewa dalibai 137 da malamin su ɗaya ne yan bindigan suka sace gaba ɗayan daliban kuma sun dawo gida to sai dai malamin nasu ya rasu a hannun yan bindigan a daji tun daren ranar Lahadi ne aka kawo daliban a Kaduna sai dai sun kwada ne a hannun sojoji inda aka duba lafiyar su a asibitin sojoji kafin danka su hannun gwamnan na jihar Kaduna wanda aka bashi su a hukumanci a jiya Litinin daga Kaduna wakilin mu Isa Lawal Ikara ya kawo muna cikakken rahoto
Babban kwamandan rinduna ta daya da ke jihar Kaduna Manjo Janar Mayaranso Saraso shine mika daliban ga gwamnan jihar Kaduna kuma yayi bayanin yadda aka kubutar da waɗannan dalibai
through the sustained and coordinated application of both kinetic and non-kinetic efforts by the security agencies
yace aikin hadin gwiwa ta hanyar hada karfin soja da kuma lalama akai amfani da su wajen kubutar da waɗannan dalibai na makarantar kuriga bayan kwashe kwanaki 16 a hannun yan bindiga kuma sojan Najeriya sun karbi daliban ne a cibiyar sojan dake dajin Dan Sado a jihar Zamfara kafin rako daliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi duka dai daliban da aka sace 137 ne sai malamin su guda daya hadawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu dake guri guda a kurigan jihar Kaduna
making a total of 138 that were abducted on that ill-fated day from the two schools at Kuriga
shi kuwa gwamna Obasanin jihar Kaduna da ya karbo ranan dalibai ya ce ai da ma can asalin daliban da aka sace 137 ne ba guda 287 da aka dinga yadawa ba
ya ran nan kamar yadda aka dauke su su 138 a yau din nan haka 137 Allah da su gida lafiya daya Allah mai rasu kuma Allah ji kanshi Allah gafarta mishi shine Malam Abubakar kuma kamar da ya fadi shi Jose ce na ga yaran nan akwai guda 6 ana ba su magani a asibitin sojoji tun da karbo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su an kula da su mu kuma yanzu zamu tabbatar cewa kafin yaran nan su tafi gida duk abin da za a yi na tabbatar shi an tabbace su mun yi daidan abin da zan ƙara fada ɗarin shine wannan harka na tsaro mu a matsayinmu na ƴan siyasa kullum ina jira ra'ayinmu harkan tsaro ba siyasa bane domin da ƴan siyasa suka mai da tsaro ya zama siyasa aka mai da shi hanya ne na baki hanya ne na tozar da zaben tsaro to ana yi ne domin a lalata harkan tsaro to dole kowa ya hata kuma wannan abu da ku muna ƙara godiya ga jama'an tsaro da suka dawo da wannan gidiya na lafiya
iyayen waɗannan dalibai dai ba su samu halartar zaman karbar ƴaƴan nasu ba kuma mahukunta ba su baiwa daliban wannan makaranta damar ganawa da ƴan jarida ba sai dai gwamna Obasani ya saki wani faifan bidiyon ganawa da ya da daliban a daren jiya Lahadi inda ya musu tambayoyi
ba wanda ya bace ko
eh ba wanda ya bace
ko akwai wanda ya bace ko nawa ne gaba daya
na samu 138 ne amma mu 137 muka dawo
to sai dai ne Allah ya tsare ta
eh dai malamin mu Allah ya mai da suwa a can
Allah ya sani shi Allah ya
tsare
ta sai dai mu zuwa
a ba su mana komai ba gaskiya ba su taba mata cewa ma suka yi wannan ta masa karatun su taba ta aliya ke mata
dalibai 76 cikin daliban da aka kubutar dai mata ne yayin da guda 61 kuma dukkan su maza ne sai dai kuma 131 aka gabatarwa da manema labaru saboda 6 daga cikin daliban na kwance a asibiti ana duba lafiyar su sai kuma malamin daliban da ya riga mu gidan gaskiya Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To wadalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, Russia ta barraka birnin Kyiv na kasar Ukraine a karo na uku cikin kwanaki biyar jiya Litini a ci gaba da zafafa hare-hare daga ta sama da take yi kan biranen kasar ta Ukraine. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Kalechko ya ce baragwazon makamai masu linzami da aka tarwatsa sun fado kan wani gini da ba na zaman jama'a ba suka ruguza shi suka kuma lalata tagogin wasu gine-ginen da ke daura da wurin mutane akalla 10 ne suka jikata a birnin magajin gari Kalechko ya ce
чего вы про терроризм а зараз Петерский район вместо Киева
а мы бачим яче анан гундумар фачески аллалата вата чибир илими маайкатан лафия сынги джиньер мутани бир ваданда ака квантарда бьюдага чикинсу а асабати чики харда вата ярши калу гомаша ашида ансамарда масу таймакава на масамбан аура ран tagogin dukkanin gine-ginen da ke kusa sun farfashe a ƙarshe mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta ce gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden ba ta da niyyar hana amfani da kafar TikTok manhajar yada gajerun bidiyoyi mallakar kamfanin Biden na wasu 'yan China Harris ta gaya ma shirin This Week na kafar labarai ta ABC a shekarun jiya Lahadi cewa rufe kamfanin a ta bakin ta samsam ba shine manufa ko dalilin wannan muhawarar da ake tattaukawa ba fadar shugaban Amurka ta White House dai ta yi kira ga majalisar dokokin koko majalisar dattawan Amurka a makon jiya da ta gaggauta gabatar da wani kudurin doka wanda zai tilasta ma kamfanin Biden ya sayar da kafar ta TikTok cikin watanni 6 saboda batutuwan da suka shafi sirrin jama'a da kuma tsaron ƙasa ko kuma a rufe shi kwata-kwata
to ba da lagaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan Washington DC to madalla wannan shirin dai na haƙi yau yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ko ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
abin da yake faruwa shi an bar an yi neglected din issue na police a kasar nan kuma ko kuka ci gaba haka wayannan mutanen ba za su bari ina abubuwa ba ba za mu je muna tafiyan wai dun munga America kana da state police su muna tafiyan mu ba za mu tsakkake turo wani abu namu wanda muka ga zai yi ya fita da mu ba state police din ba sai ya tawo wani rikita
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadunmu da kuwa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shugaban kam dalibai gudanawa aka kwashe lokacin da yan bindiga suka je makarantar primary din ta Kuriga a jihar Kaduna 287 ne ko kuma 137 nan ne da aka ce an tabo su har an maida su ga iyalansu shin an biya kudin diya ko ba a biya ba wannan da jihar Kaduna Ubasani dai ya ce wannan ba muhimmin abu bane ko an biya ko ba a biya ba wannan ya sa an bar mutane da tunanin su kenan a dakulin hadin da ya kaduba abin nan sai kace ayo Allah godiya da yake wannan yaran sun kuma ga iyalansu ha kuma abin farin ciki da godiya ga Ubangiji ne jin cewa su ma daliban nan 17 da aka sato su daga wata makarantar tsangaya ta musulunci da suke Sokoto su ma dai sun kuma wuri iyalansu su kan ta hannun sojojin da suka yi jan aiki ne wajen kwato su duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da jihohi da dama na Najeriya suke nuna alamar cewa suna goyon bayan a kafa abin da ake kira yan sandan jihohi wato ko ce jiha ta samu yan sandan kanta
da sai hujjoji su masanin tsaro bincike da ta'ammali da bayanai sirri kwararre akan hanyar sa ido akan ɗabi'un masu aikata laifi a dazukan Afirka da kuma ƙasashen Asiya samar da yan sandan jihohi a Najeriya shine babban kuskure wanda gwamnatin Najeriya ko kuma gwamnati za ta yi kuma duba da cewa dukkanin tanaje-tanaje da aka yi wa hukumar yan sanda wacce take da mambobi 38 wanda 36 gwamnoni ne saboda kamar tsayin in mun koma mun duba abin da constitution ma'ana dokar ƙasa ta tanaje za mu ga irin matsayin da aka bawa shugaban kasa ne zai iya dauka akan wato babban sultan ɗan sanda irin wannan matakin gwamnati su ma suna da ikon daukar shi akan kwamishinan ɗan sanda to haka bana goyen bayan yin ɗan sandan jihohi saboda hadarin yake da shi ga hukumar Najeriya
sallah Ibrahim Muhammad Didat a gaskiya ina matukar goyen bayan kirkiro da ɗan sandan jihohi saboda lalikin haka a na farko shine ɗan sandan da tarayya sun yi kadan kuma abubuwa suna tabbarewa wanda idan har an kirkiro ɗan da samu damar da gwamnati da samu damar da zai rinka bada order daga jihar sa ba tare da ya jira umarni daga sama ba gaskiya ina goyen baya sosai Allah ya samu dashi
Rahotannin da ke fitowa daga kafofin watsa labarai na Najeriya na nuna cewa zuwa yanzu kamar jihohi 16 ne suka maido ansa ga bukatar jin tabakinsu dangane da bukata ko kuma aka sa haka na kafa wannan runduna ta sojojin jiha-jiha ta 'yan sanda jiha-jiha kai. To duk wannan magana kafa rundunar 'yan sandan jiha-jihar nan fa yana zuwa ne a daidai lokacin da jihohin Najeriya tun ma ba na arewacin Najeriya ba kuma ko arewacin tun ma ba na arewa maso yammacin Najeriya ba da na arewa maso gabacin Najeriya suke ci gaba da fama da hare-haren 'yan banga da 'yan bindiga da barayin daji da ke kai musu a wurare daban-daban wanda wannan ne yasa ake ta samun kiraye-kiraye mutane na cewa lalle a samu wani tsari daga zai kara samar da yawan masu gudanar da harkokin tsaro a Najeriya cikin da karin 'yan sanda. To kan haka yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka shirya kan bukatar hukumar shin bukatar samun wannan 'yan sanda na jiha-jiha. Wannan muhawara ce da muka shirya tsakanin Ritaya Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa wanda shi yana goyon baya a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha. Muka haɗa shi da ritaya mataimakin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Aliyu Garba tsohon kwamishinan 'yan sanda na Abuja wanda shi sam baya son ya ga an yi wannan magana ta kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha. Wakilinmu na harkokin tsaro a can Najeriya wato Hassan Maina Kana shi ne jagoranci wannan muhawarar wuce ga ci gaban ta yanzu.
An ce wai wada shi san farashin jariri. Kai kai kwamishinan 'yan sanda a jihohin Najeriya cewa kuma har kai kusan kure matsayin aikin ɗan sanda ka kai mataimakin babban sufeta janaral. Kuma daga yankin da ka fito na arewa maso yammacin Najeriya yanki ne da yake cin wuta a hannun 'yan bindiga da masu karkuwa da mutane. Shi ma iya kwamanda yankin da fito na arewa maso gabas yanki ne da 'yan ta'adda suke wato yin rawan gaban hannu. AIG kamar misali ba ka tunanin idan aka yi 'yan sanda na jihohi za su taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro da ke adama waɗannan musamman yankunan nan guda biyu waɗanda suka fi kowane yanki a Najeriya a tsantsan kuɗin su saboda rashin tsaro.
Bari in gaya muku wani abu ya tsaya. Na yi aiki du'a waɗannan jihohin nan a kudu da sauransu. An ga abubuwan da ke faruwa. Ka duba a yanzu da ma control ɗin IPOB ɗin nan da kake ci da sauransu da sai ya kai nasu da ke a can ya kuma faru. Har yanzu da mutanen mu nan na arewa ko abinci aka kai ko wani abu aka yi da shanun da kuma duk wani wa ake a kullum. Ba gama. Ba za mu je muna kwafiyin wai don mun ga America tana da state police mu ce muna kwafiyin da ta. Mu lura da kyau. Mu koya da development kamar yanzu muke tasowa da kyau. Mu ba za mu ɗaukake turo wani abu namu wanda muka ga zai yi ya fitar da mu ba. Ai ba wai ce lallai wannan state police ɗin shi ne zai ba. State police ɗin gaba sai ya kawo wani rikita. Ka duba kudu maso yamma arewa maso kaza da dukkan idan a wannan duk da aka yi ko maso kuɗin da aka yi ya ake kwashi ba. Kuɗin da an yi wani abu sai ake gina ne da an yi wani abu ake gina. Mu lura da wannan abin kwarai da gaske mu kula. Ita za a ce za a zanna a yi shi na organize way yanda zai taimake mu. Mu kawo shi yanda zai taimaka a yi shi da kyau kaga da za mu ga wanda a kan shi. Ai akwai wani concept guda da ake kira community policing ɗin da ake kira. Kaga community policing abu ne mai kyau. In za a tsaya a dube shi da kyau domin duk abin da yake faruwa in kamar yanzu ƙasan waje ne. Anguwa da anguwanni da sarakuna da sauransu wani ko shigo ya zuwa ya yi ya zo ya yi kwamitin wani ofen in mutanen ba a san da wannan ofen ba za a ce wani ba ko shigo na anguwanmu community politics ya a san cewa lalle da kaza an san irin duk abin da yake da zai iya taimakawa to kaga irin waɗannan su ma za su iya taimakawa
ba an zo kuma ba su ce ai community police na center aka tsaya su aka ce an ka biyan su kudi local government ta biya kudi da state ta biya kudi haka aka ga hakkin su na nan ko su ci ba ba shi
Na'am, ina kuma duba ba gamawa bazan maka wani tambaya guda daya. Da yake kana goma a kirkiro ɗan sandan jihohi, idan muka duba gwamnonin jihohin nan fa galibin su, har yanzu dinnan akwai gwamnonin da hatta mafi karatun arwashi naira 30,000 ba sa iya biya. Tazu-tazu nan nake magana da wani ma'aikacin wata tamar hukuma a nan shiyar ku ta Arewa maso gabas, wanda ya fi shekara kusan 19 yana aiki. Yake ga mun cewa har yanzu an bashi naira 18,000 ne. Ya irin wannan yanayin aikin ɗan sanda kuma aiki ne wanda yake da buƙatar kuɗi sosai yadda ya kamata za a samu makamai, siyaga, motoci, uniform, kayan aiki, gine-ginen shagaltaka da sauransu. Yanzu gwamnan da ya gaza biyan naira 30,000 a matsayin mafi kankantan albashi da aka yi tun ma shekaru da dama da su wuce kawo yanzu. Ina zai samu kuma kuɗin da zai ce zai biyawa yan sandar da ake kuro a ba bayan nan.
Abin da nake so mutane su gane shi ne kullum ishu na tsaro security matsala ce ta kowa da kowa. Dole ne mu tsaya mu ga akan mu gaskiya. Sai akan samu waɗannan matsaloli da ka faɗa da madabacin wasu gwamnoni ba su iya biyan albashi da sauransu. To amma na tabbatar muku wannan akwai abin da Tura suke cewa wannan necessity ne, the child of necessity, wanda yake dole ne yanzu duk inda za a ja shekaru kuɗi a zo a yi training a sama musu kayan aiki a yi ɗan sandan jihohin nan. Ina tabbatar muku da shi ne mafita. An ka kula babban yana ARG Ali ya yi magana a kan cewa community police, inda lokacin aka ɗauki community police aka yi amfani da shi aka taimaki ɗan sandan nan, ake amfani da sarakuna da masu unguwanni da dakatar da lawanai, ina tabbatar muku da an ci gaba. To amma abin da yake faruwa shi ne an bar an yi neglected din issue na police a kasar nan. Kuma kun kuka ci gaba haka, wannan mutanen ba za su yi waɗannan abubuwa ba. Kin da wani abu ya riga ya fito, an shugaban kasa ya ba da blessing din shi, ya ba da goyon bayansu da sauransu. Kuma gwamnonin nan sun yarda akan cewa za a yi. Ai dole ne su ma ya zama sun musu a yi waɗannan abubuwa. In ko ban yi wannan abubuwa ba, ina tabbatar muku ba za a taimaki police nan ba, ba za a ba su kayan aiki ba, ba za a musu training ba, ba za a kula da su ba, ba a kula da welfare su ba, ba za ni tsama ni gaba mai baya ba.
Balon kuma wurin AIG Aliyu Garba, ranka ya daɗe idan muka duba tsarin 'yan sandan tarayya a Najeriya a yanzu hakan nan. Duk da cewar bai ai suna ne cewar su 'yan sandan tarayya ne, kusan yawancin ɗauniyar su galibi gwamnonin jihohi ne da suke ɗauka, kama daga kuɗaɗen da za su a mai a mota da kuɗaɗen allowance operation da sauransu hakan nan. In haka ne abin da kake, to me yasa kake ganin kurum ba za a bar su masu masu 'yan sandan ba, tun da kusan yanzu 'yan sandan tarayya ma su suke ɗaukan ɗauniyar su, kuma in ana jin tsoron gwamnoni za su yi kama karya ne. Ai kusan yanzu wasu masana tsaro suna cewa kusan ma kowane kwamishinan 'yan sanda a jiha kamar a cikin aljihun gwamnan jiha yake. Me za ka ce a kan wannan yaji?
Ni abin da ne nake abin nan na shi kwarai maganar da ka yi ne na fiye da lebe su 'yan sandan jiha gononin jiha suna taimakon sai ga waɗannan 'yan sanda da ke anan. To na ba wani otan shi su ne ta poli su ne 'yan sanda. To saboda haka duk suna son su taimaka musu su yi aiki su ƙara kuzuri a kan aikin su da ƴan problem ɗin su ai suna yi musu domin su ƙare. Ni a nawo da ma wannan abin gangaɗin ta ji kamar yadda na ce ga civil defense ga road safety ɗin ga duk a imagine ɗin su duk ƴan Najeriya ne ba wanda ke daga wani daga wani daga waje. A haɗa a fara a gani wannan cooperation da aka yi a create one duk ma problem. A haɗo waɗannan aka haɗa ku duk a imagine nasu. Sannan a ƙara duban structure na ɗan sandan da yadda zamantakewan nasu yake da kowane geopolitical zone. A yi expanding a gyara a duba a gani. In Allah za a ga wancan shi. Da a ce a yi pocketed ɗin wai wani state police zuwa ga hannun governor. A ce editor zai ce ya yi ya sa commissioner. Commissioner zai kaza in bai kaza ba. Pap an ce ko ku a je a yi kaza, je ku kaza, an ba ku ta duk zai zama to a lot of confusion. ni alawa civil defense in that road safety any other ones that actually put her issue
gaskiya ne eh kuma da wanda ba wa wani bai ce kamar akwai kashin gaskiya bisa zargin da ake yi domin ko ni akwai wani commissioner ɗin kunna da ya taba ga min cewa akwai wani gwamnatin jiha da yake aiki a jihar ta da ya san shi zai yi kama kariya akan auren ɗan adawa shi wannan commissioner ɗin dan ya ga gwamnatin cewa wannan fa excellency abin da kake so a yi ba daidai bane ya saba da dokar Najeriya da kuma dokar tsarin aikin dan sanda bayan wannan gwamnati ya fara fushi da shi ba jawo ba sai ka dauke shi daga wannan jihar ta ba kaga wannan babban commissioner ɗan sanda ne na tarayya ba ɗan sanda jiha ba to ina kike ganin ina ce kuma wannan commissioner ɗan sanda yana karkashin gwamnan kuma ɗan sanda na jiha ne kaga abin da gwamnan zai ai sai dai Allah ke kurin ko
to gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu talatar makon gobe mu zo mu ci gaba kuma daga cikin abubuwan da za mu tattabo a wannan lokaci din akwai hadda maganar yaya za a jawo gwamnoni burki kada su ci zalin mutane da wannan yan sandan jiha-jiha idan an kafa su kuma ga alama me yasa yanzu ba a ci mai biyan bukata ba daga kungiyoyin banga-banga din nan da wasu jihohi suka so mu kafa domin magance harkokin tsaro a jihohin nasu duk wannan za mu ji su da kuma ƙarin bayani a rana watan Allah ya kama yanzu dai muna godiya ga su bakin namu Litaya Komodo Ahmed Tijani Baba Gamawa da kuma Litaya AIG Aliyu Garba sannan da shi wakilin namu Hassan Maina Kana a madadin su Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington ku huta lafiya
to madalla a gaida malamai yanzu kuma ga sakonmu na watan Ramadana daga bakin
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله دان uwanku ne محمد الخامس خليل ساشن دعوة تكونجير ايكوديس اكرا اغانا باب شكا مكرنتان رمضان واتو وتا مكرنتا تي دا تكي كونشي دا دروسا ماسو جيرمان غسكي وند دوكان وند يشيغا وند مكرنتا يكرنشي وان نان دروسا دا كيو يفهم تي معانانسو باب شكا زي فيتا دا اينهن وتا اينهن شهادة mai kyau wanda zai yi rayuwarsa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah yake kyau tsakanin shi da karan kansa yake kyau tsakanin shi ma da bayin Allah zamantakewarsa yake kyau saboda idan ka lura kalimar azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba ga barin fadar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umurni da hani yi kada kai to idan mutun ya kiyaye waɗannan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayin Allah to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum as-siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun haqiqa za ku zabo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya bamu wato azumi mai kyau ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa
amin summa amin da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice to a takaicen kungiyar ta'addancin nan ta ISIS shiyar Khorasan ta fitar da wani bayani da harshen Pashto je Litini mai yaba harin nan da aka kai ranar Juma'a kan wani dandalin nishadi da ke birnin Moscow na kasar Russia tana mai yintar da gwamnatin Afghanistan karkashin kungiyar Taliban saboda kokarin da take yi na kulla dangantaka da Amurka da Russia da kuma China da dai sauransu a halin da ake ciki kuma yan gugurmaya rashawa na gargadin cewa shugaba Vladimir Putin zai fake da kai mummunan harin nan da aka yi a dandalin nishadin nan na Russia ya dada mallaka ma kansa iko tare kuma da dada takura jama'a jiya Litini jami'an gwamnatin Pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin sama a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin kasar wani jami'in tsaro ya gaya ma muryar Amurka cewa an bankado tare da gaggauta dakile harin
To masu raro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can da hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawi wanda ya shirya ba da umurni da injiniyan mu na wannan safiyar wato Jumbe Hamza. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi wassalam.